This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyenna da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau Juma'a 7 ga watan Fabrairu na shekarar 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji rahoto game da yanayin tsaro a jihar Katsina dake arewa maso yammacin Najeriya. Yayin da a baya-bayan nan 'yan bindiga ke yawan kai hare-hare a wasu sassan yankin da a baya ba su fuskanci hare-haren ba. To ko me masana harkokin tsaro ke cewa game da wannan lamari?
Shugabanni da hukumomi sun gaza su ƙarfafa gwiwowin al'ummar da ya kamata a samu wa da tsaro, ƙarfin gwiwar samun ba da bayanan da suka kamata domin magance wannan matsala, domin akwai bayanan a tattare da al'ummar da ake kaiwa hare-haren.
Dr. Yahuda Ahmed Getsa kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za mu kawo muku shirin tubalin tsaro wanda shi ma ya tattauna akan batun dawowar hare-haren 'yan bindiga a kwanan nan a wasu sassan da a baya suka samu sauki a arewacin Najeriya. Sannan 'yan anjima za mu buɗe layukan wayarmu don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan duk wani abu da ya daɗaɗa muku ko kuma yake ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar da dai za a kira ita ce 1-202-980-6850. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. Amma yanzu dai ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci ga kuma labaran duniyar. A yau Juma'a, shugaban Amurka Donald Trump ya karbi bakuncin Prime Minister Japan Shigeru Ishiba a fadar White House a ziyarar da Tokyo ke fatan karfafa kawancin Amurka da Japan, a daidai lokacin da Trump ya fara aiwatar da manufofin ƙetare da suka tada hankalin kawaye da abokan adawar ƙasar. Ana saran Trump da Ishiba za su tattauna kan ƙara yawan atisayen soji na haɗin gwiwa da yake tare a ɓangaren tsaro da fasaha da inganta zuba jarin Japan ga Amurka da kuma makamashin da Amurka ke fitarwa zuwa Japan, inji wani babban jami'in gwamnatin Trump a wata ganawa da manema labarai a yau Juma'a. Jami'in ya ce za su kuma tattauna game da inganta hanyoyin tsaro ta yanar gizo da ƙarfafa haɗin gwiwar sararin samaniya da inganta damar kasuwanci na haɗin gwiwa domin bunƙasa fasahohi masu muhimmanci da suka haɗa da AI da na'urori masu ƙwaƙwalwa. Ziyarar Ishiba ta zo ne a daidai lokacin da ake zaman ɗarɗar a Tokyo, yayin da Trump ya matsa lamba kan wasu ƙawayen Amurka da abokan hulɗa, yana mai cewa yana son mamaye Canada a matsayin wata jiha ta Amurka da mallakar Greenland daga Denmark da kuma mamaye mashigin ruwa na Panama. Manzon Amurka na musamman a Rasha da Ukraine ya faɗa a jiya Alhamis cewa Amurka na shirin ƙara matsa lamba kan Rasha ta hanyar ƙaƙabawa Rashar takunkumai domin ta kawo ƙarshen yaƙin Ukraine. A wata hira ta musamman da jaridar New York Post, jakada na musamman Keith Kellogg ya ce akwai damar da za a ƙara sakawa Rasha takunkumi musamman a ɓangaren makamashi na Rasha. Kellogg ya shaidawa jaridar ta Post cewa ya fahimci Moscow da Kiev za su yi sulhu domin kawo ƙarshen abin da ya kira mummunan kisan kiyashi a yankin. A cikin hirar, Kellogg ya kuma soki lamirin tsarin gwamnatin tsohon shugaban Amurka Joe Biden na goyon bayan Ukraine na tsawon lokaci, yana mai bayyana hakan da sakaci amma ba dabara ba. Kellogg ya ce gwamnatin Trump ta mai da hankali kan tsatsauran matakin kai ƙarshen yakin, wanda ya haɗa da tallafawa Ukraine da ƙarin matsa lamba kan Russia. Wata kotu a Cyprus ta yanke wa wani ɗan ƙasar Siriya hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan yari bayan samun sa da laifin haddasa mutuwar wata yarinya 'yar shekaru uku da haihuwa sakamakon ƙishirwa a cikin wani kwale-kwalen da aka yi wa lodi fiye da kima da ya kwashe kwanaki shida ba tare da isassun kayan abinci da ruwa ba. Ofishin babban mai shigar da ƙara ya faɗa a yau Juma'a cewa matuƙin jirgin ruwan mai shekaru 48 ya gaza tabbatar da tsaron 'yanci ranin Siriya 60 da ke cikin ƙaramin jirgin kwale-kwalen wanda ya taso daga Lebanon a watan Janairun bara. Matsalar bugawar inji ta tsayar da jirgin a tsakiyar ruwa a gabashin tekun Mediterranean, inda da yawa daga cikin fasinjojin da suka rasa rayukansu suka fara shan ruwan teku da kuma fitsarinsu domin kashe ƙishirwa. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ministan tsaron Isra'ila ya umarci rundunar tsaron kasar da su tsara wani shiri ga Falasɗinawa su fice daga zirin Gaza, biyo bayan shawarar da shugaban Amurka Donald Trump ya bayar na yadda za a gudanar da yankin da aka ruguza. Ministan tsaron Isra'il Katz ya ce shirin zai hada da zaɓin fita ta tsallaka yankin ƙasa da kuma tsari na musamman na ficewa ta ruwa da ta jirgin sama. Katz ya yi marhabin da abin da ya bayyana a matsayin tsari mai ƙarfi na Trump ga mazauna Gaza da su fice daga yankin na Isra'ila da Isra'ila ta lalata sakamakon hare-haren da Isra'ila ta kai kan mayakan Hamas. A jiya Alhamis, Trump ya ce kamata ya yi Isra'ila ta mayar da zirin Gaza a hannun Amurka bayan kawo ƙarshen yaƙi da Hamas, kuma babu buƙatar kasancewar sojojin Amurka a can. Trump, wanda ya buƙaci Amurka ta mallaki yankin da ke kusa da tekun Bahar Rum, ya fitar da sanarwa a kafar Truth Social inda ƙarƙashin shirin NASA ya ce da tuni an riga an sake tsugunar da Falasɗinawa sama da miliyan 2 a cikin kyakkyawan al'umma mafi walwala da sabbin gidaje na zamani a yankin. Shugaban Majalisar Koli ta Iran ya ce babu alamar hankali, hikima ko kuma darajantawa a tattaunawa da Amurka bayan shugaba Donald Trump ya yi watsi da tattaunawar shirin nukiliya da Tehran. Ayatollah Ali Khamenei ya kuma ba da shawarar cewa bai kamata a yi shawarwari da irin wannan gwamnati ba, to amma bai kai gaba da umarni kai tsaye na kada a yi hulɗa da Washington ba. Kalaman na Khamenei ga jami'an sojin sama a Tehran a yau Juma'a da alama sun sabawa kalamansa na farko da suka bude kofar tattaunawa. Khamenei, dan shekaru 85 a duniya, a koda yaushe yakan yi taka tsantsa a kalamansa game da tattaunawa da kasashen yamma.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da jami'an tsaro a Najeriya ke ci gaba da kokarin magance matsalar tsaro a kasar, har yanzu wasu sassan arewacin Najeriya na ci gaba da fuskantar hare-haren yan bindiga, lamarin da ya jefa mazauna yankunan cikin yanayin fargaba. Ko a cikin wannan makon sai da yan bindiga suka sace mutane da yawa a garin Tsiga da ke karamar hukumar Bakura a jihar Katsina, cikin su har da tsohon babban daraktan hukumar yiwa kasa hidima Janar Maharazu Tsiga mai ritaya. Wakilin muryar Amurka Sani Shaibu Malumfashi ya yi hira da masanin harkokin tsaro game da batun.
Halin da ake ciki yanzu, mazauna yankunan karkara da birane suna kwana da wani cikin zullumin farmakin 'yan ta'adda, wanda hakan ya dakushe ayyukan noma da kiwo har ma da hada-hadar kasuwanci a kasuwannin dabbobi da ke ci mako-mako. Abin damuwa a nan shine yadda mutane suka tsorata, ba su ma son yin magana game da harkar ta'addanci ko kuma abin da ya jibanci hakan, sabilin da dalilai na tsaron lafiyar kansu. A da wannan al'amari mutanen da ke kudancin jihar Katsina sai dai su ji auko irin waɗannan abubuwa a nesa da su, to amma wannan al'amari ya riga ya kau. Don makonni can da suka wuce an kai wasu 'yan hare-hare a Dayi, Malumfashi da Kankiya. Mummunan hari na baya-baya da aka kai sun hada da yin garkuwa da ɗan shugaban ƙaramar hukumar mulki ta Malumfashi Kana, kuma aka harbi wani jami'in tsaro. Kana kuma Alhamis ɗinnan da ta gabata sai ga ya sun darra cikin ƙaramar hukumar mulki ta Bakori, wato a garin Tsiga, inda suka yi garkuwa da Brigadier General Maharazu Tsiga, tsohon shugaban hukumar kula da matasa masu yi wa ƙasa hidima, wato NYSC Kana. Suka ƙona wasu gidaje da dama tare da yin garkuwa da mutane 9. Kan hakan ya sanya na tuntuɓi Dr. Yahuza Getsu, mu ji shin ya ake waɗannan al'amura ke ta ƙara yaɗuwa alhali ana maganan cewa abubuwan nan sun lafa sosai.
Shugabanni da hukumomi sun gaza su ƙarfafa gwiwowin al'ummar da ya kamata a samar wa da tsaro, ƙarfin gwiwar samun ba da bayanan da suka kamata domin magance wannan matsala, domin akwai bayanan a tattare da al'ummar da ake kaiwa har-haren. Na biyu, hukumomin tsaro da ma'aikatan tsaro kullum suna ba da labarin domin abin da suke faɗa daban kuma abin da ake gani a aikace daban. Na uku, masu kai har-haren nan ba baki ba ne 'yan ƙasa ne, a duk inda suke kai waɗannan har-hare a ƙananan hukumomin da zan ba da misali na jihar Katsina, ko ka ce Batsari, ko ka ce Malumfashi, ko ka ce Musa, ko ka ce Matazu, ko ka ce Kankara, Bakori ko makamantansu, dukkaninsu babu wanda ba a san san wane ne ba kuma ba wanda ba san inda yake ba kuma ba wanda yake yin abin da yake yi a boye idan har kun ce ba ku san su waye ke aikata waɗannan laifukan ba ko ku san inda suke ba to ta yaya aka yi kuke ba mu labarin cewa kun zauna sulhu da su ko kuma ana buƙatar a yi magana sulhu kenan akwai lauje cikin nadi
to yanzu ina mafita
to mafita abinciko bara gurbin da suke bada gudunmuwa a cikin jami'an tsaro domin gaza kaiwa ga gaci da kuma tabbatar da cewa hukuma da gwamnati da shugabannin hukumomin tsaro sun samar da tsarin nan na in ba ka yi ba ni guri dukkan waɗanda ake da zargi da hannu da su cikin sarakuna da malaman addini da shugabannin majami'u da sauran waɗanda suke da ruwa da tsaki a fito da su waɗanda aka kama a kai su gaban kuliyaman ta sabu duk hukuncin da sabu yanke a dauki matakin aiwatar da wannan hukuncin na ƙarshe shine isa ga waɗanda suke aikata waɗannan laifukan a guraren da suke domin ɗaukar matakan da suka kamata a kansu idan kuma har yanzu ana tunanin ba a san su ba ba a san ko su wane ne ba to ya kamata a dawo a zauna ko dai a yi sulhu su aje makami ko kuma a ɗauki matakin babu sani babu sabo na ladabtarwa wanda zai kawo ƙarshen abubuwan domin a zauna lafiya
to amma sun riga sun tsorata mutane ta yadda ba sa iya faɗi ko dai su zama bayi don neman zaman lafiya da 'yan ta'adda
kenan mutane su daina tsorata su daina razana ita mutuwan nan da ya guda ɗaya ce duk dabaraka da kewaye-kewayen ka kuma sai ka mutu da haka yanda Allah ya rubuta mutuwar da a kashe ka kana kwanci a ɗaki gara an kashe ka kana gwagwarmayar neman ya za a yi a samar da tsarin zaman lafiya da kwanciyar hankali.
Dr. Huza Getso mai sharhi game da harkokin tsaro a Najeriya.
To halin yanzu dai mazauna yankunan karkara sun dukufa ga yin addu'o'i a masallatai da majami'ai don neman taimakon Allah a samu ƙarshen wannan al'amari. Sanshi abin malafashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Sha'iba Malamfashi, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba yadda 'yan bindiga daɗi suka yi awon gaba da wasu mutane a jihar Katsina a ciki hadda wani general na soja mai ritaya, yayin kuma da kalubalen tsaro ke ƙara sake kunno kai a shiyar arewa maso yammacin Najeriya. A shekarun jiya ne 'yan bindiga daɗi suka yi awon gaba da wasu mutane a garin Tsiga da ke jihar Katsina a ciki hadda tsohon Director General na hukumar shirin yau ƙasa hidima wato NYSC General Muharazu Tsiga mai ritaya, wanda Katsinawa ke cewar yana taka rawa ainun wurin faɗi tashin samar da tsaro a jihar ta Katsina.
Sunana Abdullahi Aliyu Katsina, shugaban kungiyar wayar da kan al'umma akan shugabanci na gari, zaman lafiya da cigaba na ƙasa. Kuma kamar da ka sani, General Tsiga ya halarci taron da muka shirya na masu ruwa da tsaki a harkar tsaro na jihar Katsina, wanda shi General Daku ya jagoranta. A wancan lokaci wanda muka yi gangami da wayar da kan mutane da kuma kira akan gwamnatin tarayya ta yadda za a haɗa kai domin ganin cewa an kawo ƙarshen matsalar tsaro. Kuma a matsayin shi na tsohon jami'in tsaro, General a wancan lokaci ya ba da gagarumin gudunmuwa a wannan security summit da aka yi a jihar Katsina, wanda wannan ne ya haifar da taron da gwamnonin jihohi 7 na arewa maso yamma suka halarta a jihar Katsina. Ɗaya daga cikin abubuwan da shawarwarin da aka bayar sun taimaka musamman a wannan gwamnatin da muke kai na bijiro da jami'an tsaro na cikin gida, wanda za su taimaka ma jami'an tsaro na tarayya. Saboda haka gaskiya mutum ne jajirtacce mai kokarin ganin cewa ya bada gudunmuwa a wajen ci gaban jiha kuma ci gaban ƙasa gaba ɗaya musamman a harkar tsaro. Muna fata za a kubutar da shi da sauran duk mutanen da suke hannu a cikin koshin lafiya.
To me satar General Tsiga ke nufi ga sha'anin tsaro?
Gaskiya satar General Tsiga abu ne da ya firgita mutane kwarai da gaske, musamman mutanen da suka fito daga wannan yankin da jihar Katsina da kuma ƙasa gaba ɗaya. Abu ne wanda aka kitsa shi kuma aka dade ana kitsawa domin a firgita gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya. Dai gaskiya wannan babbar barazana ce ga tsaron Najeriya gaba ɗaya. A ce general ɗin soja za a iya bankarawa a kowane lokaci aka ga dama a kama shi, zai iya zama gaskiya barazana ce da kuma wani saƙo mai ƙarfi ake tura ma jami'an tsaron Najeriya
a gaida Abdullahi Aliyu Katsina. Bashir Dan Musa, wani mai ruwa da tsaki ne a jihar ta Katsina, wanda ya mana fashin baki akan yadda a babayan nan matsalar tsaro ke ƙara ruruwa a jihar tasu da mashiyar arewa maso yammacin Najeriya.
A matsalar ce babba, ita dawo da ƙarfi gaskiya ne, ba daɗe ba yana son shiga wani gari a ɓaure ƙaramar hukumar Safana da suka yi ta'addanci ba kaɗan ba, suka kashe mutane da dama, sun matsa mai yanzu malumfashi da ƙauyukan da ke zage da malumfashi. Ba a cikin satin nan wajen ƙauye biyu suka shiga a cikin a yankin malumfashi, kuma cikin garin malumfashi ma kanta ba su abata baya ba, kuma sai gashi daga baya bayan nan sun shiga tsiga sun ɗauki jirar Maharzu wanda yake ya yi EDG NYSC. Matsalar babba ce sosai, amma ina ganin abinda ba yanzu kamar a ce a jirar tsiga kayan ka je ka ɗauki tsohon soja irin su tsiga mutum da bai da tsoro bai da komai, sai an baka bayanin irin yadda zai fito ba tare da irin kayan tsaron shi ba na makamai, kuma ba tare da masu tsaron shi ba, ka gane in ba ɗan cikin gida ba zai san wannan, ba mu zai san wannan dole sai ɗan cikin gida. Misali, saboda matsalar babba ce, kuma abinda matsalar take nihi ta nuna cewa duk wannan yankin namu nobody is safe.
Kazalika a jihar Zamfarama mai makwabtaka da jihar ta Katsina, matsalar tsaron na ci gaba da ƙara dawowa gadan-gadan, kamar yadda wannan bazanfaran da bai san ambaci sunansa ke mana ƙarin bayani.
Bisa ga farmakin da sojoji suka kai kwanan baya ga waɗannan mahara yankunan mu na jihar Zamfara, kamar yankin Zamfara ta Arewa, yankin Shinkafi, Zurmi, ƙauren Namu da abin da ya kai Shinkafi ya shiga cikin gobir. So magana gaskiya bayan wannan abin da ya faru, yanzu kuma sojoji sun ɗaga ƙafa abubuwan nan, kuma suna sake dawowa a wasu yankuna, saboda su maharan sadda aka kai musu farmaki sun riga sun gudu sun koma wata yanki na Maradun, wasu kuma ƙauyuka sun riga sun ga sadda suke tashi suke shiga ta Maradun su tsallaka su shiga Anka, abinda ya yi mahara. To ko da ma irin waɗannan abubuwa shekaran jiya ma akwai wani taro da aka yi na su Ilamaniya a nan yanki na ɗan ta'adda ne, babban ɗan ta'adda ne wannan wanda aka sani na waɗannan yankuna, su Sabon Birni Isa ya haɗa taro da sauran mayakan shi, na ganin cewa sojoji sun ɗaga musu ƙafa. So mu abinda ko da ma addamuwanmu idan an ka ce za a irin wannan operation din, ya kamata a ce gwamnati ta ci gaba da yi na yi ba ƙyaƙyaftawa. So amma barin shi yanzu kaga sun dawo suna farmakin wasu yankuna waɗanda su kuma da an ɗan samu sauƙi ta wajajen.
Wannan batu kuma na rashin tsaron da kuma ke ƙara kunno kai haka ke faruwa a jihohin Kaduna, Niger da sauran sassa na Najeriya. To shin yanzu ina mafita? CP Rabiu Ladodo, tsohon kwamishinan ‘yan sanda ne mai ritaya da kuma ke sharhi a kan sha'anin tsaro.
To abinda za a yi nan shi ne, na ɗaya wani abu da ake ce manaci damben kuturu, duk wani mataki da gwamnati ke ɗauka na fatattakar ‘yan bindigan nan, kana nan kuma sai ka ji an yi shiru. To tunda akwai target, an san iyakarsu, an ce an san inda suke, an ce an san dazuzzukan da shin wannan operation ko kuma wannan hoɓɓasa da gwamnati ke yi, ai na ce mana har sai an kai wani matsayin da an san cewa an ci nasara. Abu na biyu kuma magani na bai ɗaya, ma damar wannan jihar za ta yi sulhu, wayan kuma ta ce ba ta sulhu, wannan jiha tana bakin kokari ana fatattaka su, can kuma ba a fatattaka su, to lalle ne kaga abun yana dan dawowa. In an fatattake su daga Zamfara, to zaka ga sun dawo Katsina, in an fatattake su daga Katsina za su koma Zamfara. To me zai sa ba za a dau mataki na bai daya ba? Gwamnatin tarayya anan tana da rawar da za ta taki, ta kasore ta hada hancin duk wani yunkuri da jahohi ke yi, ayi na bai daya a huta a gama da wannan abun. Sannan magana sulhu, ba ni da matsala da magana sulhu, illa iya kawai yaudara. Duk wani sulhu da za a yi inda da yaudara ciki, to wallahi ba zai tasiri ba. Babu matsala ga sulhu illa yaudara. Za ka ga gwamnati ta yaudaro annan ‘yan bindigan da suna an yi sulhu, ko kuma a su ‘yan bindigan su yaudarin gwamnati da an yi sulhu. Wallahi Malam Hassan, in na gaya ma wasu sirrance-sirrance na sulhu da na ji, kai abin ba daɗi wallahi. An mai da sulhu hanyar neman kuɗi ko kasuwanci.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Julie Gresham, sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Madal Allah a gaida Hassan Maina kaina. Yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layin wayar mu, mu ba ku dama dan ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan duk wani abu da ke ci muku tuwa a ƙwarya, amma ban da batanci ku mu zanta wani sai a kira a bayyana ra'ayi. Mun samu kira na farko daga jihar Nasarawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Alhamdulillah, kuna tare da babawo ne mai agogo na cikin garin gida ta a nan jihar Nasarawa.
To muna jin ka malam babawo.
Yawa, zan yi magana akan kokarin da gwamnatin Najeriya take yi akan magana kirkiro wasu jihohi. To wannan kudiri ne mai kyau. Kuma ni a iya fahimta na, ni ina ganin Najeriya ba wai damuwar mu wai wa'innan bane. Damuwar talakawan Najeriya wato daga shugabanni ne. Yau za ka duba ga ai budget din ƙasar nan gabaki da suka ga shugaban ƙasa ya warwatsa, an ba ma gwamna, an ba ƴan majalisu, amma talakawa ba sa gani. Saboda haka mu muna son ainihin shugabannin su yi gyara a kan irin wannan tafiya da talakawa ke ciki, shi ne babban damuwa.
To mun gode malam babawo mai agogo. Yanzu kuma za mu je jihar Kaduna.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
To sunana Ibrahim Alaran Mariga, cikin Kaduna.
To muna jin ka malam Ibrahim.
To ni ma ra'ayina gaskiya dangane da kirkiro waɗannan jihohi ne 30 da wani abu da ake so a yi. A yanzu tsakani da Allah, Najeriya ba wa buƙatan waɗannan jihohi. Illa iyaka kawai wasu 'yan siyasa ne suke amfani da waɗannan 'yan majalisu domin wani ya je ya samu gwamna ko kuma su ƙara samun kuɗi a ɓangarorin da suke. Yanzu su kansu jihohin da muke da su yanzu 36, har yanzu fa akwai inda ba ruwa, akwai inda ba wuta, akwai inda ba hanya. To a tsaya mana a inganta su. Menene dalili da za a ce a ta kirkiro jihohi ana ƙara samun yawan 'yan majalisu wanda za a ci gaba da zartar kudaden Najeriya?
To mun gode malam Ibrahim Allah ramma, har yanzu dai muna nan a jihar Kaduna. Assalamu alaikum, da wa muke magana? To muna jin ka malam Bello.
Gaskiya ni ma batun wai waɗannan jihohin da 'yan majalisa suke ƙara 31 wala shi ne don tsakanin da Allah mulki farahu labaya za a yi a wani ganin fiskon lokal zami, saboda rikicin da ke yawa rikici yanzu kun yi biyu an ci alama ta uku, kano alama ta ɗaya, Lagos ko Magana ta bayuwa, a wanda ma shi ne ba za a yi Allah na tun mulki farahu la araba jiha ko lokal zami yana da wala. Yaje sun dawo sun mai da hankali abin da ke damu mu tattalin arzikin da ya lalace na ƙasa da tsadar rayuwa, ba abin da zai tafi a Najeriya a cikin kwanciyar hankali.
To mun gode malam Bello, har yanzu dai muna nan a Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Abubakar malam nan cikin kare garin Kudu Kudu.
To muna jin ka malam Abubakar. Muna jan kamalan Abubakar.
Yawwa, to ni a wannan rana ina kira ga ainihin komai da wanda suka al'amari ya shafa da Allah hanyar mai da kabinci zuwa kare nake in faɗa mana juna guna da Allah ya daure ainihin an shata ta amma hanyar zube muna nan muna dako don Allah mun bukata mu kenan a yankin kansu ko kuma da kabinci zuwa kare. Da fatan za ku tashi da Abubakar malam Kare, na gode.
To mun gode malam Abubakar, da fatan kai ma kokenka zai kai ga kunnan da ya kamata ya ji. Yanzu kuma za mu je Kebbi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kebbi?
Alhamdulillahi, kuna magana da Shehu Arba Asara, ina kiran ku daga Bayelsa, amma ni asalin jihar Kebbi ne. To a cikin gaskiya abin da yake gudana ga shugabanninmu na Afirka, ban shiga cikin lamuran karantarwa. Yanzu ne ne don Allah an ba wata mata shugaban jami'a a irin Abuja a ce wai an zo irin shugaban ƙasa yana shiga irin cikin galamari. Gaskiya wannan abun bai dace ba. Gaskiya ni ina kira wa shugabanninmu na Afirka su rinka aide kansu daga lamarin na ilimi. Don in sun ce za su kama shiga irin wannan abun za su lalata lamari.
To mun gode malam Shehu, yanzu kuma za mu je Katsina. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Katsina?
Alhamdulillah, sunana Yakuba Litiga Tajin Tabanni, karan hukumar Musawa jihar Katsina.
To muna jin ka Mallam Yakubu.
To barkanku da aiki, hakika muna jinjina hukumar wannan gidan radio na murya Amurka da yanda yake bamu damar faɗin albarkatun bakin mu. Ni dai kira na zan yi annabi.
Muna jin ka Mallam Yakubu, ko kana tare da mu? To ina ga line Mallam Yakubu daga Katsina ya goce, yanzu bari mu sake komawa jihar Nasarawa.
To alhamdulillah, ina ji Mallam Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari bari.
To muna jin ka Mallam Bashir Tela.
To a gaskiya dole ne mu jinjina ku don ganin da wurin damun da suke babu ne su faru da cikin bakin mu. Allah kara mutuwa za ka da basira. Sai magana da yake damu na cikin mu, to da shi ne magana da mu ce na magana kwashe neman gaza zuwa wani wuri. To a gaskiya kan da kamata ya kamata a bar su a inda suke, in ma na yi wani gyare-gyare ko kuma ne zai za mu sai mu, amma a kwashe su a raba su da wajen sassan da zai kai kuna fatan shi dokan firin zai bi wannan wannan al'amarin domin a ga halin da suke ciki. Na gode Bashir Tela da wannan lafiyan bari bari, tashi lafiya jama'a.
To mu ma mun gode Mallam Bashir Tela, yanzu kuma za mu je jihar Taraba. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Taraba?
Ina magana da Badamasi Tanko mai lakabi Gushi Tela garin Dan Anata.
To muna jin ka Mallam Badamasi.
Mu yanzu a Najeriya ba batun maganan ƙara tauhi na gaban mu ba. Damuwa da muke ciki ana ta ƙara mana haraji da wasu abubuwa ma ya ishe mu. Ya kamata a tsaya mana aiki a sauran jihohin da muke da su ba a gyara mana, ya ishe batun ƙari wacan ba mu bukata.
To mun gode Mallam Badamasi Tanko daga jihar Taraba, kuma lokaci ya kawo jiki, don haka za mu dasa aya a nan. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Mun gode. To yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
To a takaice, a yau Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya karbi bakuncin Prime Minister Japan Shigeru Ishiba fadar White House a ziyarar da Tokyo ke fatan karfafa kawancin Amurka da Japan, a daidai lokacin da Trump ya fara aiwatar da manufofin ƙetare da suka tada hankalin kawaye da abokan adawar ƙasar. Manzo Amurka na musamman a Rasha da Ukraine ya faɗa a jiya Alhamis cewa Amurka na shirin ƙara matsan lamba kan Rasha ta hanyar ƙaƙabawa Rashar takunkumi domin ta kawo ƙarshen yaƙin Ukraine. A wata hira ta musamman da jaridar New York Post, jakara na musamman Kate Kellogg ya ce akwai damar da za a ƙara sakawa Rasha takunkumi musamman a ɓangaren makamashi na Rasha. Wata kotu a Cyprus ta yankewa wani ɗan ƙasar Siriya hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan yari bayan samun sada laifin haddasa mutuwar wata yarinya 'yar shekaru uku da haihuwa sakamakon kishirwa a cikin wani kwale-kwalen da aka yi wa lodi fiye da ƙa'ida, wanda ya kwashe kwanaki shida ba tare da isassun kayan abinci da ruwa ba. Ministan tsaron Isra'ila ya umarci rundunar tsaron ƙasar da su tsara wani shiri ga Falasɗinawa su fice daga zirin Gaza, biyo bayan shawarar da shugaban Amurka Donald Trump ya bayar ne yadda za a gudanar da yakin wato yankin da aka ruguza. Ministan tsaron Israel Katz ya ce shirin zai hada da zaɓin fita ta tsallaka yankin ƙasa da kuma tsari na musamman na ficewa ta ruwa da ta jirgin sama. Shugaban Majalisar Koli ta Iran ya ce babu alamar hankali da hikima ko darajantawa a tattaunawa da Amurka bayan shugaba Donald Trump ya yi watsi da tattaunawar shirin nukiliya da Tehran. Ayatollah Ali Khamenei ya kuma ba da sanarwar cewa bai kamata a yi shawarwari da irin wannan gwamnati ba, to amma bai kai gaba da umarni kai tsaye na kada a yi hulɗa da Washington ba. Kalaman na Khamenei ga jami'an sojin sama a Tehran a yau Juma'a da alama sun saɓawa kalamansa na farko da suka buɗe ƙofar tattaunawa.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin maɗauke da wani sabon shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu Nelson, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.